العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله منا مع الله تبارك وتعالى وديا سركي متككن إيكو واندي ساكي بام داما تا حدوا أوانغا ورينا ممتارن البركة وري واندي كي مسلاتينا مكرنتا مفيدة awagarana ta juma'a wadda tai daidai ga kwana na wata 13 na watan Rajab shekara ta 1447 kuma hakan shi yayi daidai da 2 ga watan gobe ga watan 1 na shekara ta 2026 bayan aihuwa Annabi Isa alaihi salam kamar yadda muka saba wuri ne wanda muka saba tunatar da kawunan mu dangance da al'amura na addinin mu na musulunci da kuma yadda ibada take gudana kenan insha Allah yau ma mun zo da maudu'i kamar yadda mutane suka saurare shi lokacin sallar al'asar cewa koyarwar musulunci koyarwar da musulunci yayi ga musulmi dangance da yi ma dan uwanka musulmi addu'a ba tare da ya sani ba kai mishi addu'a dangance da wasu abubuwa da kake gani misali ko kake so ya samu ba tare da ya sani ba ka mishi addu'a wata irin koyarwa addinin mu na musulunci yayi a haka da farko dai mu san da cewa ita ma addu'a ibada ce kahin mu kai ko ina addu'a ibada ce saboda mi wanda ke yin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada mana cewa ya mishi alƙawali na lada da kuma amsawa ga abin da zai tambaya haka kuma wanda baya yin addu'a a ƙarshe ma Allah hushi yake yi da shi wanda baya addu'a to Allah yana hushi da shi Allah ya kare mu ashe addu'a ibada ce addu'a ta musulmi akan wanda kama shi wanda kama ita dan uwanka bai sani ba dalilin kaga ya shiga wani hali ko ku kana so Allah ya bashi wani abu kai mishi addu'a wannan addu'a ita ake kira da harshen larabci addu'au bi zaharil ghaib addu'au bi zaharil ghaib menene ma'ana haka cewa kama mutum addu'a ba tare da ya sani ba a matsayin shi na dan uwanka musulmi wannan kuma ana iya yin ta ga mutum wanda yake da rai yana da ran shi kuma yana rayuwa a duniya amma sai kaga wani abu da yake bukatan addu'a akan shi to sai kai mishi addu'a ba tare da ma ya sani ba wannan ko irin wannan yanayi wallahi yana faruwa jama'a a cikin rayuwar da muke akwai shi da yawa sosai domin ita ce ɗabi'a ta ƙwarai wadda addini ya karantar da mu wai ba in mutum ɗan uwanka ya shiga cikin wani hali ko wani yanayi da kake ganin cewa lalle wane baya da gaba kuma baya da baya yanzu maimakin waɗansu dariya suke yi cewa ai waye kai shi dama ni na san sai ta kai shi ga haka me yasa ya zabi kaza wallahi ba daidai bane yin haka addinin na musulunci ba karantar da mu irin waga ɗabi'a wanga ɗabi'a shedanci ne kuma yahudanci ne ba daidai bane ga musulmi yayi irin ta. In kaga dan uwanka ya fada cikin wani yanayi wani hali shine ake cewa to wani fa yana buƙatar addu'a kenan, koda ya sani koda bai sani ba muna iya mi mishi addu'a koda ba ya da labari. Wannan ko ita ce koyarwa addinin mu, kuma akwai riba daga rabasa akan haka mai yawa. Nan gaba kadan za mu ji irin ribobin da yake da kwai tanadin da Allah ya yi ga wanda yake irin wanga dabi'a wanga hali mai kyau. Ko da ran shi ko kuma ya mutu, duka cikin halin biyu ana iya ma dan uwa addu'a. Dan uwanka musulmi, jama'a mu fahimta, in nace dan uwanka musulmi bana nihin wanda aka haiku ciki daya ko ko wanda kuke jini guda da shi, a'a shi ma dan uwanka ne na jini. Amma kuma dukkanin musulmi kamar yadda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama dan uwan musulmi ne. Ko musulmi dan uwan musulmi ne, wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama. Kenan tunda ko addinin ga yarab ya hada mu na musulunci, to mu duka ƴan uwan juna muke. Duk wani musulmi ko na garin mu ko na unguwan mu ko na kasan mu ko na wata kasa wanda ya fada cikin wani yanayi da misali baya da dadi ko kuma yana bukatar wani abu matuka abun kuma ya kasa samuwa, wallahi in dai akwai wannan igiyar ta addini wanda ta hada mu da shi a matsayin shi na musulmi, to ya cancanci mu mishi addu'a, ya cancanci mu kama mishi da addu'a. Allah ya bashi wannan sauki ko kuma Allah ya bashi wannan abin da yake nema. Wannan kuma ko ya sani ko kuma kar ya sani, mi ake nihi da haka? Kamar a yanzu irin waga sallah da muka kare, sallah ta magariba, akan iya samu wani daga cikin ƴan uwanmu ya shiga cikin wani hali wanda halin nan mu duka mun tausaya mishi misali, ba sai ya sani ba, ko shi limami ko ko wani daga can baya yana iya cewa kai jama'a mu yi mawa ne addu'a domin ya shiga cikin wani hali, ko yana masallacin ayi a gaban shi ko kuma bayanan ayi a bayan shi. Kenan ko a gaban shi ko kuma a bayan shi, dukan aka yi Allah tabaraka wa ta'ala yana amsa, ko ya tambaya ko kar ya tambaya ana iya ayi da sunan shi addu'an nan. Musanda cewa kamar yadda na faɗi ibada ce, yin haka din lada ke da kwai a ƙarƙashin shi kuma ibada ce. Wannan irin ta ce muka yi magana a sati na biyu da ya wuce, da muka yi muhadara saman kanmi a tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala, sai muka ce ai tawakkalin nan shi ma ibadar zuciya ne, ibada ce ta zuciya, domin duk abin da yake yayi kana buƙatar shi ko kana neman tsari ko kuma wani abu da kake so ya kasa samuwa, to kai bakin ƙoƙarinka sai ka dogara da Allah. Haka muka ce wannan ko ibada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala, ashe ita ma addu'a ibada ce ta zuciya, kuma akan haka tana samar da lafiyar zuciya ita da kanta. Ibada ce ta zuciya kuma tana samar da lafiyar zuciya, mutum ya zamanto kullum ran shi fari tas yake, dalilin mi soyayya ga ƴan uwan shi musulmi wanda yake tare da su. Addu'a ga ɗan uwanka ba tare da ya sani ba, lalle tabbas in muka diba a ma'auni na mu'amala da tsakanin mutum da mutum, sai mu gane ni tabbas tana ƙara ƴan uwantaka tsakanin mu musulmi, ya kasance duk matsalar da wani ya shiga to ta mu ce ta mu duka gaba ɗaya, ba tashi shi kaɗai ba ce, ashe tana ƙara ƴan uwantaka, wadda ƴan uwantaka ce wadda babu irinta. Kuɗi ba ya sa a yi wannan ƴan uwantaka, wani taimako ko wasu abubuwa ba su sa a yi irin wannan ƴan uwantaka, domin wanda ka mishi addu'a ba tare da ya sani ba, ya san ba ƙaramar ƙaunar shi kake yi ba, ƙauna ce mai girman gaske. Wannan ƙauna ce kuma wadda in muka diba babu riya a cikinta. Saboda me? Lokacin da zaka ɗaga hannu ka roƙi Allah, Allah ina roƙonka ga ɗan uwana wane da kaza ya same shi, Allah ka kawo mishi sauƙi cikin lamarin shi, ai a lokacin kai kaɗai kake a wurin kuma babu mai sauraron ka ma wata kila. Shi kuma riya, ayyuka na riya wasu iri ne ayyuka na riya, aikin da duk zaka yi saboda mutane su ji su yaba kuma su ce eh lalle kai yayi kokari, amma ko nan kai kadai ne kake zamne kuma addu'an nan taka ce kai kadai, ashe anan ba ma wanda ya ji balantana a ce riya ce kai, ashe aiki ne mai kyau wanda yayi nisa kwarai da riya. Haka kuma yayi nisa kwarai da mi da irin zolaya ko kuma irin sa mutum ya yarda da kai ko ya ce kai kaza ne, a'a kayi shi ne domin Allah, kuma daga kai sai Allah kadai ya sani kayi ma dan uwanka wannan addu'a. Ashe ibada ce mai kyau wadda tana da umfani domin samun lada ake, kuma tana da karin lafiya ga mai yin ta shi da kanshi, kuma bayan shi tana da garanti na lada wanda in mun je Allah tabaraka wa ta'ala zai sakauta maka da wannan ibada da kake yi ta addu'a ga dan uwanka wanda bai sani ba ma ka mishi. Akan haka ya ku ɗan uwa, bayan bayani saman kan ita wannan addu'a mi ake nihi da ita, abu na biyu da zai zo mana a wanga zama shine a ina ne Allah ya ce a yi irin wanga addu'a, a ina ne manzanmu manzan tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ina ya ce a yi irin wanga addu'a. To ga sunan zan kawo wasu daga cikin ayoyin kafin mu shiga can, akwai wurare gadan-gadan wanda na ayoyi ne da hadisai musamman, amma nan za mu kafa hujja da aya guda misali cikin Al-Qur'ani mai girma. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi yabo, Allah yake yabo ga mummunai waɗanda suke addu'a ga musulmin da suka gabace su a cikin suratul hashiri aya ta 10, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani. Wannan aya me take cewa? Allah yake cewa su ne waɗannan mummunan da suka biyo baya masu cewa ya kai Allah Ubangijinmu ka gafarta mana, kuma ka gafarta ma musulmi ɗan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani, wanda duk ya mutu da imani kafin mu zo Allah ka gafarta mishi kamar yadda mu ma muke so ka gafarta mana Allah. Suke faɗi haka, mummunai ne na kwarai suke faɗi haka, kullun suna roƙon ma kansu gafarar Allah, kuma suna roƙon ma ɗan uwansu da suka gabata waɗanda suke musulmi ne sun mutu da imani, to Allah ya yahe musu. Wannan aya kenan ta Qur'ani cikin suratul hashr aya ta 10, amma bangaren hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama muna da hadisi anan wanda yazo cikin riwaya ce ta yazo cikin Muslim, Imam Muslim, Sahihul Muslim afwan. Wannan hadisi gimshiki ne akan haka dan musulmi ya ma dan uwan shi addu'a ba tare da ya sani ba. Hadisin qarara ya huto ya yi bayani anan, qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yake cewa da'awatul mar'i al-muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Addu'a ta mutum musulmi ga dan uwan shi musulmi kenan ba tare da ya sani ba, annabi yace tabbas wannan addu'a karbabba ce. Kai ma dan uwanka addu'a musulmi ba tare da ya sani ba, annabi yace wannan addu'a karbabba ce. Menene abin la'akari anan kafin mu gama fassara hadisin? Tun daga nan ya bayyana a hili cewa ashe yau inni zan maka addu'a domin Allah ya baka wani abu a matsayinka na dan uwana musulmi, to kai ma kuma kana iya mini ashe, tunda addu'a ta gare ka karbabba ce, to kai ma taka a gare ni ita ma karbabba ce. Ashe tun daga nan al'amarin ya huto a hili, sai mun gane inda ra'asihi malakun annabi yace duk lokacin da wannan dan uwa naka ya daga hannu yake roƙa maka Allah to wurin kanshi wani mala'ika yake zawwa na musamman sai yayi sai a wajen muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khair shi wannan mala'ika an wakilta shi ne kawai saboda duk lokacin da wani musulmi ya ma dan uwan shi addu'a to sai ya zo wurin addu'a ta alkhairi ake nihi kenan sai ya zo wurin kala sai wannan mala'ika ya ce amin wa laka bi misli amin addu'a da kace amin shi ma ce ake amin wa laka amma ina roƙa maka bi misli irin wannan addu'a da kama dan uwanka ni ma ina roƙa maka irin ta ashe ba karamar alhurma bace a ce yau kai ma dan uwanka addu'a bacin ladan da zaka samu kuma mala'ika shi da kanshi yace amin kuma na roƙa maka kai ma ka samu irin abin da dan uwanka ka roƙa mishi wannan hadisi ya zo cikin sahihul muslim imam muslim abu na biyu ko kwanci abu na uku bayan mun saurari tushe na ita addu'a ga dan uwanka musulmi daga Qur'ani da kuma hadisi to yanzu menene sirri na ita wannan addu'a ga dan uwanka musulmi a nan wurin da farko ya kamata mu san me yasa ya kamata in ma dan uwa na addu'a a cikin addinin mu na musulunci na farko malai yace al-ikhlasu tam mu san da cewa duk lokacin da kai ma dan uwanka ba tare da ya sani ba to wannan addu'a da kai kai ta ne cikin mi kyakkyawan niyya akwai kyakkyawan niyya a tare da kai tunda dai ba wajibi bane sai ka mishi kuma kaga ya kamata ka mishi ashe kyakkyawan niyyar da gare ka anan ba tare da mutumin ya sani ba wannan ya gwada cewa babu riya a tare da kai kamar yadda muka faɗi kuma baka jiran wani abu daga gare shi shi wannan mutumin ko kuɗi ko kuma godiya baka jiran wani daga gare shi akan haka abu ne mai kyau saboda Allah tabaraka wa ta'ala dama ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah mai tsarki ne kuma baya amsa ayyuka sai waɗanda suke an yi su tsarkakakku to irin waɗanga ayyuka tabbas suna cikin ayyuka tsarkakakku wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake so shafa'atul mala'ika abu na biyu sirri na biyu shine abu ne wanda mala'ika shi da kanshi yake shaidawa kuma zai maka shaida a kanshi har ranar tashin kiyama cewa wannan lokacin da ka daga hannu ka roƙa ma dan uwanka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin addu'anka na tahiyya sama tare da amin din mala'ika tare da amin din mala'ika kuma da addu'a shi wannan mala'ika dangance da irin alkhairin da ka roƙa ma dan uwanka wannan kuma zai zamanto shaida ne har a gaban Allah tabaraka wa ta'ala har ranar tashin kiyama ashe nan wurin an samu kamar wani ne guziri ne na musamman wanda shi garanti ne heka iske shi ranar tashin kiyama akan haka addu'a ga dan uwanka ba tare da ya sani ba ita ke dauke da irin wanga shaida ta mala'ika ashe abu ne wanda yake da kwarai yake da unhwani kwarai da gaske dangance da musulmi ga dan uwan shi musulmi malai yace dalilu kamalil iman abu na uku yana nuna duk wanda ya ma dan uwan shi addu'a ba tare da ya sani ba yin haka din yana nuna cewa wallahi wanga mutumin yana da imani saboda mi ai na hodi dazu da yawa daga cikin waɗanda imanin nasu bai taka kara karya ba su in dan uwan nasu musulmi ya fada cikin wani yanayi dariya ma suke subhanallah ko kuma a faɗi bayan idan shi koda ba a yi dariya ba, a yi magana bayan idan shi cewa a yi daman laifin shi ne. Alhali jarrabawa ce ta rayuwa wadda kowa yana iya shiga cikinta. Wani bi mantuwa ne ga ɗan adam sai ya mance, sai ya ga cewa kamar shi da abun bai same shi ba, wataƙila wayan shi ya hana abun bai same shi ba, koko shi yana da wata garkuwa ta musamman. Alhali duka ba haka ba ne. Ashe wannan addu'a ga ɗan uwanka da za ka yi ba tare da ya sani ba, wallahi alama ce mai gwada cewa zuciyarka tana da kyawu kuma imaninka mai kyawu. Don mi? Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya faɗa cikin wani hadisin shi, yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba, ku musulmi imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba sai lokacin da yake ya ji a ranshi cewa shi ma abin da yake so Allah ya ba ma ɗan uwan shi irin wannan, ko kuma duk abin da Allah ya ba shi to sai ya ji a ranshi cewa da wane ma ina so Allah ya hore mishi irin haka, Allah ya ba shi irin wannan. Wannan ko ba tare da ya sani ba ma shi mutumin. Kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya tabbatar mu da cewa abin da muke so to mu soma ƴan uwan mu irin wannan abin da muke so. Kenan a nan wurin hadisin nan ya kumshi har da cewa innama kaina addu'a, to ɗan uwana ma in mishi kuma in roƙa mishi Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mishi yanayin da yake ciki. Bayan waɗannan sirrika guda uku da addu'a ta kumsa ga ɗan uwanka wanda bai san ba ma ka mishi addu'a, abu na gaba shine al-asarun nafsiyya wal ijtimaiyya. Menene addu'a ga ɗan uwanka musulmi take gadar maka ɓangaren ɗabi'u na rayuwarka, ɓangaren ɗabi'unka, menene addu'an nan take gadar maka da shi, da kuma ɓangaren mu'amala ta yau da gobe da mutane in kana ma ɗan uwanka addu'a ba tare da ya sani ba, cikin wannan mu'amala menene addu'a take gadar maka da shi. Na farko malai ce tabbas ga mutumin da yake ma ɗan uwan shi addu'a ba tare da ya sani ba, mu san da cewa cikin ɗabi'un shi yin haka yana sanya tsarkin zuciya. Menene tsarkin zuciya? Zuciyarka za ta zamanto mai kyau ba tare da an samu koda kaɗan na hasada a cikinta, ko kuma jin haushin wasu mutane, ko ko wasu ɗabi'u dai waɗanda suke ba su da kyawu a cikin rayuwar musulmi. Ashe yin irin wannan ayyuka na ɗan uwanka kamar addu'a ba tare da ya sani ba yana gadan ma zuciyarka ta zamanto mai tsarki ce a kowane lokaci, ba ka da mummunan abubuwan da zukatan waɗansu take kumsassu. Kai duka waɗannan abubuwa suna huta daga ranka, kamar yadda na ce irinsa hasada yana barinka kwata-kwata, ya zamanto kana rayuwarka ba tare da irin waɗannan abu, ko ko jin haushin mutane, ko ko baƙin ciki na wani abu da mutum ya samu da sauransu. Ashe wannan gado ya yi kyau ƙwarai da gaske. Ba a samun haka sai ga mutum wanda yake yana ma ɗan uwan shi addu'a ba tare da ya sani ba. Domin mala ya ce tabbas mu lura da wani abu, wannan biyun ba su haɗuwa a cikin zuciya: son alkhairi ga ɗan uwanka musulmi da kuma hasada, ba su haɗuwa. Kamar ka ce ga wuta ga ruwa ne, kuma kana so ka nasa wuta a cikin ruwa, kuma wuta ta zama wuta, ruwa ya zama ruwa a lokaci ɗaya, kaga a lokacin nan ba zai yi ba, sai dai a samu guda a ciki. To haka ne wanda yake da zuciya mai kyau kuma da hasada, to hasada ba ta zama a cikin zuciya mai kyau. Tabbas in ya kasance yana ma ɗan uwan shi addu'a ta alkhairi a lokacin da shi ma yake makan shi, to tabbas zuciyar nan tashi tana tsarkaka daga irin waɗannan malati, waɗannan rashin lahiya na hasada da sauransu. Abu na gaba, irin gado da ake samu dangance da yi ma ɗan uwanka addu'a, abinda riba da zaka ci hallau shine a zumunci da yake zai yake faruwa da kai da ƴan uwanka musulmi wanda kuma ba haɗin suna nan ba koda ba su nan soyayya da zumunci wanda kake ma ƴan uwanka musulmi domin kana so musu alkhairi kuma kana musu addu'a a boye to yin hakan yana kulla alaka wadda take koyayya ma ba sai a hili ba alaka ta mi ta soyayya da kai da ƴan uwanka musulmi alaka wadda take ta alkhairi alaka wadda take ta alkhairi da kuma hadin kai tsakanin mu duka mu musulmi a wannan ko mala yace hatta law lam yukhbiru ahaduhum al-akhar koda ya kasance ba mu fadi ma junan mu cewa kai ni huwana ina maka soyayya ta alkhairi in dai hakan din ya samu a cikin tsarin mu to wallahi ana samun wannan alaka koda a koye take ba mu gayyata ba kowa yana so ma dan uwan shi alkhairi kenan kan hakan abu na gaba wanda yake riba ne shi ma dangance da wannan addu'a da muke ma ƴan uwan musulmi ba tare da mun sani ba tare da sun sani ba shine ihdar ruhul jasadil wahid hadin kan al'umma yana tabbata domin in ya zamanto ni ina maka kai kana muni wancan yana maka shi ma wani yana mishi ni ma ina ma wani ma yana muni me zai faru a ƙarshe kenan al'umma musulmi kowa yana so kowa yana son dan uwan shi kuma kowa yana son alkhairi ga dan uwan shi ashe irin wanga tsari irin wanga ibada wanda addinin mu na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da mu ibada ce wadda take in ana neman hadin kan al'umma to babu ya kama ita domin dukkanin mu daye muke komawa kuma dama haka ne Allah ya ce mu a matsayin mu na musulmi akan shi ne Allah ya ce cikin Qur'ani wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kuri ku yi riko da igiya ta Allah ku dukan ku gaba daya ku rike igiya Allah menene ku yi riko da igiya Allah ma'ana ku hada kanku a saman kan addinin ku na musulunci a matsayin ku na musulmi wala tatafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kadda ku rarraba ku yi riko da igiyar Allah gaba dayan ku kuma kadda ku rarraba domin mi in kuka rarraba aka samu rashin hadin kai kowa girman kai ya same shi kowa yana ga bai damu da dan uwan shi ba to a lokacin ne duk wani abu da zai taso ba za ku iya tunkara shi ba duk ummi zai taso to galaba zai yi akan ku saboda mi rabuwar kawuna da aka samu tsakanin ku amma in kuna da hadin kai fa to tare za a ta yi to jama'a na daga cikin abubuwan da suke tabbatar da hadin kan musulmi da ma al'umma gaba daya mu yi kokarin yi ma junan mu addu'a ta alkhairi ba tare da ba wanda kama ya sani ba mu yi kokarin yin haka domin yana tabbatar da wancan hadin kan da muke nema mala yace isharan li qawlihi ta'ala akan haka Allah tabaraka wa ta'ala hallo ya mana nuni akan cewa cikin ayat qur'ani akan hadin kai Allah yace masalul mu'minina fi tawaduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid misalin mu'minai wanda suka yi imani da Allah Allah ya ce cikin soyayyarsu da kuma rahama ga junansu da kuma tausaya ma junansu kai ka ce jiki ɗaya ne dukkanin al'ummar musulmi ka ce jiki ɗaya gare su kawai menene ma'anar jiki ɗaya ma'ana duk kaga dai a jiki in kai yana ciwo to sauran jiki ma ai baya da lafiya kowane bangare zaka ga shi ma ragagge in hannu in yatsa kafa ce take ciwo to kai ma baya da lafiya to haka ne Allah yake son hadin kanmu a matsayin mu na musulmi ashe mu so juna mu tausaya ma juna mu hada kai da juna kamar a ce jiki ɗaya ne mu dukan mu al'umman musulmi gaba daya in so wannan shine abin da Allah ya umarce mu da shi kuma haka Allah yake so ya gane mu a doran ƙasa muna rayuwa ashe ko duk wani abin da zai kai irin wanga matsayin to bai kamata a ce muna wasa da shi ko mu yi sake da shi na daga cikin su ko mu tausaye mu dinga ma junan mu addu'a ba tare da wanda ka mishi ma ya sani ba abu na gaba da za mu yi bayani saman kanshi shine a cikin bayin Allah waɗanda suke manyan bayin Allah da suka gabace mu wani irin misali muke iya ɗauka dangance da waɗannan bayin Allah da suka gabace mu shine mala yace kana salaf ya fahamuna anna tariqa al-asra'a li qada'i hajatihim huwa du'a'i li ghayrihim biha wallahi malimai bayin Allah da suka gabace mu sun ga da jimawa suka fahimci cewa hanya mafi sauki da Allah zai biya musu bukata a rayuwarsu ita ce kawai su yi ma dan uwansu addu'a in kaman Allah ya amsa ni ma inna maka Allah ya amsa ashe anan hikima ce babba yahi a ce in zamna ni kadai kaina na sani kawai kamar yadda dabi'u a yau suke da yawa daga cikin zukatanmu cewa kowa rayuwar shi ta kanshi yake wannan kuma alhali dabi'u ne na bature ba na musulunci ba mu iya bambanta dabi'u waɗanda suke ba na musulunci ba ba kowa dabi'a ce a gare mu ta yahuda ce ba ta musulunci ba ce wallahi har kullun a cikin addinin musulunci babu wurin da za ka samu a ce musulmi rayuwar shi kadai ya sani bai san ta 'yan uwan shi ba wannan kuskure ne kuma bata ne duk lokacin da zaka iske wani wuri an ce wai nan wurin kowa ya ta kanshi kawai kowa ba musulmi ba ya kamata su yi haka wannan ɗabi'a ce ta bature kamar yadda muka ce su kansu turawa abun ya samo musu tushe ne daga waɗancan malumansu na can baya waɗanda suka yi yaɗa ilimin falsafa filozofi irin su filozofi irin ta su Descartes wanda shi yake ganin cewa ma misali kai da waninka ba ka iya ka san waninka in ba kai ba kanka kaɗai ka sani yadda ka san kanka ba za ka taɓa sanin shi wancan ba ko da ku zai gaya ma cewa ga yadda yake to ƙarya ne kai kanka ka sani kawai ba wancan ba shi mutum ka ga irin wannan kiranye-kiranye ne wanda a kan shi suka gina rayuwarsu kuma ɓata ne domin mu a nan a matsayinmu na musulmi mun gode Allah saboda tun kakanni da iyaye da suka gabata waɗansu ma cikinsu ba su yi karatun addini mai zurfi ba amma wallahi suna da hankalin fahimtar cewa rayuwa in aka haɗa ƙarfi guri guda an yi cin nasara a cikinta a janye magana addini ba yau ba suka gane da cewa haɗin kan al'umma kaga dai abinci tare suke ci don a zamaninsu ba lallai ba ne in ba a yi ba abinci a gidanka wani ma ya sa ba a yi abinci gidanka ba babu wannan zancen ba ma wanda zai san ba a yi abinci gidanka ba domin waɗanda aka yi gidansu kawowa za su yi a ci kuma in aka tashi a ce ma iyallai da gaugawa a zuba tuwa kai gidan wani ba ma wanda zai san me ke faruwa amma a yau fa makwabci gare ka sai ya dafa nama ya cinye kana jin kamshi ba tare da an kawo maka koda tsoka ɗaya a saman faranti sai ya cinye kayan shi ka gani muna da matsaloli ta dama wanda suka shafi harkan tattalin arziki harkan zamantakewa kowa akan hakan kowa ta kan shi ba ruwan shi hatta da makwabci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril soran kaɗan ya ce mishi kai makwabci fa zai yi gadon makwabcin shi ma don mi don tsananin kusancin da yake da kwai tsakanin makwabci da makwabci kuma don tsananin haƙƙin da makwabci yake da shi akan makwabcin shi wannan gaskiya ne amma sai ya zamanto a yau ina wannan haƙƙi yake a'a mun yi watsi da haka mun ɗauki wannan rayuwa ta turawa da take gwada cewa kowa ya yi ta kanshi kawai ni in na samu ba ruwana da kai kai ma in ka samu ba ruwanka da ni a ƙarshe ina ɗabi'ar tamu take ta musulmi babu ita ina ɗabi'anmu a matsayinmu na mutanen Afirka wanda iyaye da kakanni an san mu da wannan haɗin kai da wannan taimakekeniya ta juna yau ina take ashe akwai matsala dangance da haka saboda shine a nan wurin ya kamata mu gane su waɗannan magabata da suka wuce da gaugawa suka gane a wajen Allah babu wata hanya da ta wuce in kana neman Allah ya biya maka bukata kama ɗan uwanka addu'a shi kuma bai sani ba
wataƙila shi ma ya maka addu'a ba tare da ka sani ba kai mu. Dalilin mi? Hujjoji sun gabata cewa har da kai mala'ika mai zawa yana amsa lokacin da kake yi. Ashe akwai hujja sama haka. Mu dauki daga cikin waɗannan manyan bayin Allah, mu dauki misali irin wannan malami da ake ce mishi Abu Darda radiyallahu anhu, yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ana kiran shi Abu Darda. Riwaya ta tabbata akan shi, da ta tabbata daga gare shi cewa in yana addu'a ya kasance yana kana annahu kana yad'u li 70 min ashabihi fi sujudi, yana ma mutun ya kai 70 a cikin addu'a shi ta sujada, yana ma cikin abukan shi mutun ya kai 70 addu'a lokacin da yake sujada, yana ma abukan shi haka. Yusammihim, yana kiran sunan su, Allah ka biya bukatar wani, Allah ka taimaka ma wani, Allah ka sa wani ya samu abin da yake so kaza, Allah ka ma kwa, sai ya zana kusan mutun 70 cikin sujada shi. Wa asma'i aba'ihim, kai baya tsayawa akan sunan mutum ma kadai, hada sunan mahaifin shi yake karawa, ka gani? Wannan ɗaya kenan. Mu dauki Imam Ahmad bin Hanbali, wanda kullum muna jin shi a cikin karance-karance na fiqh, gyaran addini, ko mai mazhaba wanda ake ce mata mazhabatul Hanabila, mazhaba ta mabiyan Imam Ahmad bin Hanbali. Nan wurin kana yad'u lil Imam Shafi'i, Hanbalin nan ya kasance yana ma Imam Shafi'i, shi ma babban malami ne na addini a bangaren fiqh na musulunci. Kenan Imam Hanbali yana ma Imam Shafi'i addu'a a cikin sallah duka in yayi, sai da yayi shekara 40 yana ma Shafi'i addu'a ba tare da ya sani ba. Shekara ɗaya har 40 yana ma Shafi'i addu'a ba tare da Shafi'i ya sani ba. A hakan ne wata rana dan shi ma yake tambaya da Imam Hanbali ya hade haka gaban dan shi sai yake tambaya, ya kai babana, wannan wata irin soyayya ce tsakaninku, wani irin abu ne ya maka wanda kake mishi addu'a haka? Sai yake ce mishi taqdiran li ilmihi wa fadlihi, ba dan komai ba wallahi nake mishi wannan addu'a, sai dan ni wallahi ina girmama ilimin wannan mutumin, kuma ni ina girmama matsayin da Allah ya bashi a gidan duniya, na gane matsayin shi kuma na san ilimin shi wane ne, dan shi nake mai addu'a Allah wani ya daukaka shi. Akan haka waɗannan biyu sun ishe mu misali. Wancan na farko da muka hodi, mutun ya kai 70 da yake zanawa, to kai nawa kake hodi a cikin sallan ka? Wataƙila mutun an ce ima biyu ma gani zai bata lokaci, koko sun yawa da yawa, shi kuma nawa zai ma kanshi misali, ko wani abu irin san kai na dan adam. Alhali dibara ne, a hakan din ne naka din ma zai samu shiga, sai Allah ya amshi naka din, ba karamar dibara bace. Wanga na biyu ya yi shekara 40 yana ma dan uwan shi, to kai kuma kwana nawa za ka yi kana ma ƴan uwanka waɗanda suke cikin matsala? Ashe akan haka darasi ne akan mu, kowa cikin mu ya diba ya gani cikin ƴan uwan shi musulmi wanda ya sani mutum nawa ne zai sanya cikin addu'a ya musu roƙon Allah. Haka kuma iya irin wani lokaci ka dan samu lokaci mai tsawo kana musu wannan addu'a cewa Allah ya agaza musu. Bayan wannan misalai na karara wanda an samu su cikin littattafai da dama, abu na gaba shine me ya kamata in ma dan uwana addu'a? Wannan ma muna buƙatar mu sani, domin ana magana addu'a na alkhairi ko ba addu'a waɗanda suke mutumin yana son wani abu wanda ba alkhairi ba ne kuma an kama mishi sama addu'a? To me ya kamata in kama mishi don in roƙa mishi Allah tabaraka wa ta'ala? Shine mala ya ce mu sani dai abubuwa na alkhairi waɗanda suke a nan duniya da ma lahira gaba ɗaya. Na farko, ina iya in mishi roƙon Allah dangance da addinin shi, Allah Ubangiji ya tabbatar da diga-digan shi a saman kan addinin musulunci. wannan ko koda ya kasance mutum ne mai raunin imani, misali ina iya roƙa masa Allah, Allah ka tabbatar da wani saman kan addinin musulunci. Koda ko mutumin baya da rauni yana da ma ƙarfin imani, ina iya roƙa mishi, ba laifi bane akan haka. Ina iya roƙa ma dan uwana shiriya, musamman mutumin da naga yana kan bata kuma kan kuskure wanda yake bata ne, to sai in roƙa mai Allah ka shiryar da wani, Allah ka shiryar da shi. Sai in roƙa ma dan uwana tuba, Allah ina roƙonka wani mai suna wani dan uwana, Allah ka arzuta shi da tuba, Allah ka sa ya tuba ya komo sama addini, misali. Ina iya roƙa mishi Allah ya amshi ayyukan shi da yake fama kullun yana yi dare da rana. Allah ina roƙonka dan uwana wani, Allah yana da ƙoƙari, Allah ka san ƙoƙarin shi da yake yi, Allah ka sa ayyukan shi karfafu ne a wajenka. Wannan ɗaya kenan ɓangaren addini. Ɓangaren duniya fa, to ga su nan da yawa. Na farko ina iya roƙa ma dan uwana arziki, misali na gan shi ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki ba ya da komi, ina roƙon Allah ya arzuta shi kuma arziki mai albarka, arziki wanda yake zai sabbaba mishi samun dacewa a duniya da lahira gaba ɗaya. Ina iya roƙa mai Allah, Allah ya bashi aihuwa, misali ga mutumin da Allah bai arzuta shi da iya ba, ashe ina iya roƙa mai Allah, Allah ka ba wani aihuwa, Allah ka bashi iya masu albarka. Ina iya roƙa ma dan uwana neman lahiya a cikin fama da yake da rashin lahiya, Allah waga rashin lahiya ta wani, Allah ka yaye mishi, Allah ka kawo mishi sauki sama abin da yake fama da shi na rashin lahiya. Ina roƙa ma dan uwana Allah ya amsa mishi dangance da wasu bukatu ma daban wanda ni watakila a nan wurin ba zan iya gano su ne kai kasansu, ashe ina iya roƙa mai Allah dangance da waɗannan abubuwa. Abu na gaba, banda addini da duniya, to hatta da mutuwa, ashe wanda ma ya mutu kamar yadda na faɗi da farko, shi ma ana iya sashi cikin wannan addu'a ga ɗan uwanka wanda bai sani ba, dama ya mutu ba zai iya sani ba ka yi mishi ko baka mishi ba, sai dai in ta kai gare shi akwai tabbashin cewa ana gaya ma shi wanda aka ma addu'a cewa wane ya maka addu'a. Wannan suna samun labarin haka. Ashe ina iya roƙa ma duk matattunmu rahama, Allah ka musu rahama, Allah ka sanya su aljanna ba dan ayyukansu ba, Allah dan rahamarka Allah ka sanya su aljanna. Ina roƙa musu gafara, Allah ka musu gafara zunubansu, Allah zunubi na hili da na ɓoye Allah ka yahe musu, Allah ka musu gafara. Ina iya roƙa mishi hasken kabari, Allah ka haskaka kabarin su wani, Allah ka yahe musu zunubansu, Allah Ubangiji ka haskaka kabarinsu. A nan wurin sai mu ce addu'a ga ɗan uwanka wanda bai sani ba, ka mishi addu'a, sai mu gane da cewa ibada ce mai riba, ibada ce wadda ana iya akwatanta ta kamar da kasuwanci. Ni na yi maka ba don wani abu ba, don Allah na maka kuma don soyayya da nake maka, ashe na yi haka shi kuma Allah ɓangaren sai ya maido mu riba, ka yi aikin to ga riba da gare ka, kamar yadda muka yi bayani. Babu faduwa a cikin ta ko guda, babu asara ko guda a cikin yin haka, kuma babu nadama, sai dai ni sai dai hasken zuciya da ƙwarin imani dangance da wannan addu'a da muke iya ma juna. Akan haka akwai biyan bukata wanda yake garanti ne daga Allah tabaraka wa ta'ala, dalilin kama dan uwanka addu'a. Haka kuma Allah yakan biya maka bukata ta hanyar baka sanya albarka a cikin rayuwarka, kuma da albarkar da mala'ika yake roƙa maka kai ma a kowane lokaci in kama dan uwanka addu'a. Wannan na sawa ma'aunin ladanka ya ƙara nauyi, ladanka ya ƙaru. Wannan na sawa a soyayyarka a wajen Allah ta girmama, ka zamanto mutum wanda Allah yake jin nauyin shi kuma yana son shi domin kana son bayin shi shi ma. Akan haka ba Allah kaɗai ba, Allah na ƙara darajarka a cikin mutane. Menene ake nihi da ɗaukaka daraja a cikin mutane? Jama'a so da yawa ban san ko mun lura da irin wannan tsari na Allah ta'ala. Mukan kakan ga mutum, watakila mutumin nan ba shi da kodala, domin mafi yawa a yau ma'aunin da mutane suke ɗauka, mutanen zamani ma'aunin da suke ɗauka na daraja shi ne daga an ce wane ci ake, to shi wane ne wane? Haka ake cewa ko in ko cikin wane ne ɗin nan, in ba a ce ba ya mallaki kaza, ko kuma shi ne sarki mai iko wuri kaza, ko ko shi ne ɗan gidansu wane kaza, ko ko kaza, daga dai an ce kai shi ne wane ɗin, kawai manomi ne a wuri kaza, ko ko wani abu. Astaghfirullah. Kaga akan haka daga an waɗi mutanen zamani mi suke cewa akai haba, bari zancen mu ci gaba da magana, ci gaba da hira waccan. Wannan mi ke gwada haka? Hakan yana gwada cewa duk da irin wannan dibi da ake ma mutane, to Allah in ya tashi yana iya ɗaukar ka darajanka ko da baka da kodala. Kaga ka yi mai kuɗi daraja a cikin mutane, kuma ana baka girmamawa wanda baka zato. Wannan daga Allah ne. A duniya da lahira duka Allah yana ɗaga daraja wanda ya ga dama. Kaga ho baka da komi, amma duk wurin da ka zo wallahi sai an tashi ma a ce zamna. Kuma kana cikin mutane da ake ba su daraja, ake girmama da su, ba tare da kana da kodala. Amma mutanen ka tambaye su don me suke yin haka, su ma sun ce maka wallahi bamu sani ba, kawai wanga daraja gane shi mutum ne mai daraja. Me ya kawo haka? Sirrin shi shine Allah ne ya ɗaukaka darajar shi, ba mutum ɗan adam ba, kuma ya wuce ƙasƙanci na mutane, ba za a taɓa ƙasƙantar da shi ba. Wannan ban san ko mun lura da shi a cikin rayuwarmu. To a duniya haka ne, a lahira ma akwai wannan. Domin ko aljanna da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi, ai mun gani hawa-hawa ce ita ma aljanna. Akwai ta mutane waɗanda suke Allah tabaraka wa ta'ala dama a wajen shi, manyan bayi ne a wajen shi. Wannan ita ce aljanna ta mafi madaukakiya, wanda za a sa su a ciki, wanda ake kira aljanna Firdaus. Allah ka sa muna daga cikinsu insha Allah. To bayan haka ɗan uwa, sai mu tahi zuwa ga har yanzu dai ayoyi da hadisai. Mu ƙara ɗauko wasu daga cikin ayoyi, misali ga wasu aya guda biyu wanda take tabbatar da wannan ibada ta yi ma ɗan uwanka addu'a ba tare da ya sani ba. Aya ta farko ita ke suratu Ibrahim aya ta 41, wurin da Allah yake cewa rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Annabi Ibrahim yake cewa Allah ka gafarta mini, wa liwalidayya ka gafarta ma iyayena, wa lilmu'minina ka gafarta ma duk wani mu'mini a duniya ka gafarta mishi. Ranar da za a yi lissahi, ranar tashin kiyama, Allah ka gafarta mu. Haka Annabi Ibrahim yake cewa. Ashe kuwa kai ɗauya ko ƴan uwa, in har annabin Allah da kanshi irin su Annabi Ibrahim da matsayin da Allah ya bashi zai iya ɗaga hannu ya roƙa ma musulmi, saura ƴan uwa ya musu roƙon Allah hatta da ranar kiyama Allah ya gafarta musu, to ni da kai wani irin addu'a muka ma ƴan uwan musulmi? Sai mu koma mu sake dibawa, kuma mu canza tsarinmu, mu ma mu dinga ma ƴan uwanmu musulmi addu'a. Aya ta biyu, suratu Muhammad aya ta 19, wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati. Allah ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemi gafarar zunubinka, kuma ka nemi gafarar mummunai maza, ka nemi gafarar mummunai mata. Ashe akan haka nan ma aya tana nuna cewa addu'a ga ɗan uwanka musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi shi ma yayi ta, to mu ma ya kamata mu ɗauki haka. Wannan hadisi mai gwada cewa mala'ika yana amsa addu'a ɗan uwan musulmi ma ɗan uwan shi yana cewa amin, gashi nan kenan bayan shi kuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar dan Amr bin al-As Allah ya rada shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada inna asra'a du'a'i mafi gaugawan addu'a inji annabi ijabatu da'wati gha'ibin da'wati gha'ibin li gha'ibin addu'a amsa addu'a ga dan uwanka wanda yake baya nan ka amsa kai addu'a da sunan shi to ita ce mafi gaugawa addu'a inji wannan sahabi Allah ya dade shi hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya alakanta ayyuka na alkhairi na ranar lahira da wannan addu'a da yin addu'a ga musulmi ɗan uwanka da kuma ya alakanta cikar imani da yin addu'a ga ɗan uwanka sai ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗan uwanku bai ya cika hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi ya soma dan uwan shi abinda yake soma kanshi insha Allah kenan zamu tsaya wajen kiran sallah insha Allah to alhamdulillah dangance da waɗannan magabata da suka gabace mu wajen yin yadda suke yi dangance da addu'o'i ga ƴan uwan su musulmi sai mu dauki al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kanshi Allah ya dada shi yake cewa cikin sharhin shi na Sahihul Muslim yake cewa addu'a ga dan uwanka musulmi wata hanya ce wadda take gwada gaskiyar soyayyarka ga wannan dan uwanka kuma da horin zuciya horin cikinka dangance da shi alkhairi ya samu wannan dan uwanka yana daga cikin kuma hanya wadda take sauƙin kawo karɓuwar addu'a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Imam Fudail bin Iyad Allah ya ji kanshi Allah ya rada shi yana cewa law kanat li da'awatun da a ce a yanzu in zabi irin addu'ar da zan yi ma wani musulmi wanda in nayi ta Allah zai karba kai tsaye yace wallahi da sarkin garin mu kawai shi zan ma addu'a ko ko shugaban mu shi zan ma addu'a don mi dan ya san cewa in shugaba ya gyaru shugaba ya samu adalci ya daidaita to kama al'umma ce ta ci riba kuma ita ma adalci za ta samu ta daidaita dan shine ya faɗi wa magana ashe ba wani abun ƙeta bane ko ko wani abu da yake baya da kyau a ce mu dinga ma sarakai addu'a ba hakan din ya kamata a ce domin in suka gyaru ƙaruwar mu ce duka kamar yadda in suka bace ai muke wahala haka kuma in suka gyaru muke samun jin dadi a karkashin haka na karshe Muhammad ibn Wasi yake cewa duk lokacin da ya tafi kasuwa domin ya saida wani abu a kasuwa yana daga hannu ya ma ɗan uwan shi masu saide-saide a kasuwa addu'a cewa Allah Ubangiji su ma ya taimake su wannan kuma saboda me hadisin da muka faɗa ɗazu-ɗazu cewa ka soma ɗan uwanka abinda kake soma kanka na daga cikin irin addu'o'i waɗanda ake yi ga ɗan uwa da a harshen Larabci misali wanda kake roƙa mishi addini kana cewa misali Allahumma habbib ilayhi al-imana wa zayyanahu fi qalbihi wa karrih ilayhi al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alhu min ar-rashidin koko Allahumma ya muqallib al-qulub ya muqallib al-qulubi thabbit qalbahu ala dinika wasrifhu ila ta'atika ko kuma Allahumma arzuqhu al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina waj'alhu min ibadika as-salihin addu'a ta neman arziki ga dan uwanka kana iya cewa Allahumma barik lahu fi rizqihi wa barik lahu fi umrihi waj'al al-barakata tahillu fi kulli sha'anin min shu'unihi ko kuma Allahumma sabba 'alayhi al-khayra sabban wa la ta'jal عيشه كدا وكفه بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك كوكما اللهم افتح له أبواب فضلك ويسر له كل عسير waqdi anhu bi dainahu, ko kuma ga wanda kake nema mishi lahiya kana iya karanta irin wadanga addu'o'i kama haka: Allahumma inni as'aluka lahul afwa, lahul afwa wal afiyata fi dinihi wa dunyahu ahlihi wa mali, ko kuma Allahumma ihfaz min bayni, Allahumma ihfazhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa u'izuhu bi 'azmatika an yughtala min tahtihi, min tahtihi, ko kuma Allahumma shfi maridahu wa afi mubtalahu waj'al afiyatahu awnan lahu ala ta'atika. Addu'a ga wanda kake nema neman ma kwanciyar hankali a rayuwar shi: Allahumma shrah sadrahu wa yassir amrahu wa nawwir qalbahu waj'al ad-dunya akhir hammihi, ko kuma Allahumma arzuquhu sa'adatan la yashqa ba'daha abada waj'alni bihi fi jannatin na'im ala sururin mutaqabili, ko kuma Allahumma sakhir lahu malaikata as-sama'i wa junud al-ard waj'al lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan, ko kuma addu'a sai kuma ɗan nasihu da suka tabbata daga malamai da kuma sauran bayin Allah saman kan, amma waɗannan nasihu za mu ajiye su domin duba ya zuwa lokaci, lokaci ya kawo jiki. Kenan, za mu tsaya a nan wurin insha Allah da niyyar in Allah ya kai mu satin gaba ba mamaki a ida sawan nan tukun a ci gaba. Muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya arzita mu irin waga zuciya wadda take babu wadda take da haske, zuciya wadda take mai hutu ce, mai nutsuwa. Allah ya arzita mu yi ma ƴan uwanmu addu'a ba tare da sun sani ba. Allah ka ba mu ladan haka din. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma ga waɗanda suke zawwa saurare, Allah Ubangiji ya tabbatar da ladansu. Allah ya sanya ladanku a cikin mizanil hasanat. Haka kuma mu ma da muke gabatarwa, Allah ka ba mu ladan. Muna roƙon Allah, Allah ka tabbatar da mu akan imani. Allah ka kashe mu a saman kan imanin. Allah ka raba mu da duniya lahiya. Allah ka sanya mu cikin bayinka wanda za ka sanya aljanna. Allah ka mumu arziki, ka mumu alhurma wannan. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ka kare mu daga dukkan sharri. Allah ka kare mu daga dukkan abin ki. Allah ka ɗaukaka mu, ka ba mu sa'a a rayuwarmu. Allah Ubangiji ya fitintunin zamani, Allah ka raba mu da su, da mu da 'ya'yanmu gaba ɗaya ya Allah. Allah ka sanya mana albarka, ka sanya albarka a cikin rayuwar 'yan uwanmu musulmi da dukkanin ahalinmu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ubangiji 'yan uwanmu da suka rasu, da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka riga yanmu, Allah ka ji kansu. Allah ya sa aljanna ce makomarsu. Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin mai bukata ta alkhairi a cikinmu, Allah ka san su. Allah ka biya mana wannan bukatu. Allah kai kai mana alkawali idan muka roƙe ka za ka amsa mana. Allah ga mu mun zo bayinka, muna roƙonka albarkacin sunayenka masu tsarki, albarkacin alkur'aninka da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka amsa mana waɗannan bukatu namu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda duk suke fama da rashin lahiya, Allah ya kawo musu sauki. Allah ka kawo musu sauki a ciki ya Allah. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin wanda yake cikin halin kakanikayi na rayuwa ko kuma na duniya da lahira, Allah ka sauƙaƙa mana. Allah ka kawo mana sauki a ciki ya Allah. Waga ƙasa ta mu, Allah ka zamana da ita lahiya. Dukkanin masu tada hankali, Allah ka san su, Allah ka mana maganinsu. Ƙasanmu da ma sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah. Allah, muna roƙonka wanga wahalhalu da ake fama da su na rayuwa yau da gobe, Allah ka kawo sauki. Allah ka mana maganinsu ya Allah. Allah kai ne mai kyauta wanda kyautarka ba ta ƙarewa. Allah, muna roƙonka ka mana wannan kyauta daga gare ka. Allah ka baka mana sabon arziki a garinmu da ma ƙasanmu gaba ɗaya. Allah, muna roƙonka waɗanda suke bukata bukatu na musamman, irin masu neman aure Allah ka ba su, masu neman jari Allah ka ba su, masu neman ilimi Allah ka ba su, masu neman ɗaukaka da matsayi a ko'ina ne Allah ka tabbatar musu. Allah ka ba su ya Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.